بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي ليا قوتا ذو القعدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ليدة تليه حدود قوم شابقوي وان دي 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 تتقوز قوتا مارش 1997 تو كمار يدامك القورا تاتي وإن شاء الله تعالى za a karanta littafin hajjatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kama rawaha jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ta'lif ash-shaykh al-muhaddith al-allama muhammad nasiruddin al-albani ayau in allah so zai cika mana wannan alƙawari din a kasancewar lokacin aikin hajji da ya karato muka ga cewa yana daga cikin isar da sakon da manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da shi ga duk wanda ya kai gare shi da yace khudhu anni manasikakum annabi yace ku koyi aikin hajjin ku daga gare ni fa inni la adri la alli la ahujju ba'da ami hadha yace domin me yiwa ban sani ba bayan wannan hajji ta bana ba zan sake hajji ba har abada wannan hajji ita kadai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta tun da ya dawo daga makka zuwa madina tun da ya yi hijira to ita kadai ce hajjin da Allah madaukakin sarki ya yadda da ayita alhamdulillahi rabbil alamin mun samu manyan malamai sun tarbuce akan siffanta wannan aikin hajji na karshen nan da aka samu shine ash-sheikh muhammad nasiruddin al-albani yayi wannan littafi to ya za a karanta wannan littafi a jiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aikin hajji ko a samu ai koyi da shi domin a samu aikin hajji ya zama karbabbe domin idan aikin hajjin ka ya zama karbabbe ka samu cikakkiyar gafara da rahama in har kaga ka shiga wuta to daga baya kai ka saka kanka saboda hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace wanda yayi aikin hajji hajjin shi ya zama mabruri kubutacce daga safan Allah da fasikanci da duk abubuwan da aka hana annabi yace zai dawo kamar ran da uwar shi ta haife shi babu zunubi to wannan malami muhammad nasiruddin al-albani da ya rubuta mana wannan littafi mun sha kawo tarihin shi kuma almajiran shi da yawa sun rubuta littafai akan tarihin shi akwai ainihin hayatul albani wanda ash-sheikh muhammad ash-shaibani yayi littafi ne shi a cikin mujalladi biyu ko kuma zuwa guda uku ga kuma wannan dan karami shi ma tarjuma mujiza li fadilatil muha'a li fadilati ash-sheikh al-muhaddith ash-sheikh abi abdurrahman muhammad nasiruddin al-albani duk tarihin shi ne suke kawowa yasa babu buƙatar sai an tsawaita kawo tarihin wannan malami daya daga cikin mutanen kasar Albania ne Albania kuma kamar yadda aka sani kuma ake ji daya daga cikin kasashen da ke cikin Europe ne kasar Turai ne shi yasa asalin Muhammad Nasiruddin al-Albani bature ne baiwa ce ta Allah ba aibu bane dan ka zama bature ko ba Bahaushe ko ba Sakwace ko ba Kano ko ba Zazzage aibu shine ka zama kafiri ko ba haka bane ha babu ruwan Allah da kasancewar ka kai balarabe ne in baka bi shi ba wuta zai saka ka Abu Lahabi wan uban annabi sallallahu alaihi wasallam ne amma shine dan wuta na fari in aka tashi kiyama a cikin wannan al'umma wan uban annabi ne uban su daya da uban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma in aka tashi kiyama a cikin wannan al'umma shine dan wuta na fari to me yasa ba ai kara ba gashi wan uba gashi balarabe ba quraishi dangin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kana ga shi kadai Allah ya fara cewa tabbat yada abila habin wa tabbi hannun Abu Lahab ya halaka shi kanshi ya halaka ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba dukiyar shi da duk abin da ya tara ba za su wadatar da shi daga ainihin kubuta daga azaba Allah ba me yasa dan yayi kafirci kuma muna son jama'a su fahimci wannan addinin musulunci mafi yawancin waɗanda suka tsaya suka yi mishi hidima wallahi alazim ba laraba bane duk waɗannan manyan malaman hadisi da kake jin su cikin waɗannan manyan mashhurai guda shida kwaya ɗaya ne kadai balaraben kasar Iraq shine al-Imam Muslim mutumin kasar Naysabur amma al-Imam al-Bukhari bature ne Imam al-Bukhari da kake ji bature ne mutumin kasar Russia garin su yana nan yanzu ka je ka dauki map in ka iya map reading ka je ka bincika yana nan a tsakiyar kasar Turai garin su Bukhari yake Imam al-Bukhari bature ne amma ba gashi da yawa musulunci aiki an waye gare littafin shi ke bin bayan alqur'ani ba mai risala mutumin kasar Spain ne Spain sakwata ce ko Turai Spain ba Turai bace Turai ce mai risala bature ne mai muktasar shi ma mutumin kasar Spain ne mai ahalari mun fahimci wannan duk baki ɗaya waɗannan malamai da suke littafan nan namu na fiqhu daga mai iziya sai mai askari su ne kadai larabawa sauran ba larabawa bane mai risala ba balarabe bane mutumin andalus ne mai muktasar mutumin andalus ne mai ahalari mutumin kasar tunis ne sa'annan sai mai qawaidi sa'annan saiwa sai mai askari da mai iziya mai askari balaraban kasar iraki mai iziya balaraban kasar misra mai qawaidi kuma qawaidi wasu malamai suka ce ta kamar mai ma ba a san inda aka rubuta shi ba wani dattijo malamin mu ya ce wasu zamfarawa ne ma suka rubuta shi a nan zamfara ta kasar Sokoto dan shi zaka ga babu suna ko ka taba jin ta'alifu man babu muallif ko shi yasa kowa dan yi karatun shi sai jona har aka kai wani ya jona salatul fatijiki ko duk wanda ya dan sai jona wata addu'a shi ma jiki ya cike qawaidi shi ma mun fahimci wannan da kyau to haka Bukhari ba balarabe bane Abu Dauda ba balarabe bane Tirmidhi Ibn Majah An-Nasa'i dukkan su ba larabawa bane Imam Muslim ne kadai balarabe kamar yadda na fadi to amma ba gashi sun yi wa musulunci aiki ba to kuma kai da kake cewa ai Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani bature ne kai kuma fa kai kuma Bahaushe mun fahimta ai larabawa suka ce man kana baituhu fi zujaja fala yarmin nasa bil hijara wanda ke da gidan gilashi ai ba zai yarda ya jefi mutane da dutse ba in suka dako suka hurgo shi zai ji dadi mun fahimci wannan da kyau shi yasa duk inda kake ka bautawa Allah in Allah ya nufa ka samu aljanna sai ka samu Muhammad Nasiruddin Al-Albani mutumin Albania ne dan haka kuma ji ake cewa Al-Albani din da turanci sunan kasar kenan Albania da larabci shine ake ce mata Al-Arnaut to an haife shi a cikin wannan kasa ta su ta ainihin Albania hijira annabi na da 1333 wanda ya daidai da miladiya 1914 in ka lissafa zaka ga yau shekarar shi 83 ko kuma 84 a duniya kuma har yanzu da nake magana nan yana nan da ranshi alhamdulillahi rabbil alamin mun fahimci wannan da kyau ko to amma baiwa ta Allah sai waye gari ya zama kamar ainihin balarabe din yanzu yana nan yana rayuwa a cikin kasar Oman kana ji ana cewa kasar Oman yana nan a kasar Oman a yanzu ina ga mutane har addressin shi da telephone number an kana son zaka ziyarce shi ni duk sai baka kaje ka ziyarce shi ko ka buga mishi telephone ku tattauna amma da larabci za a yi magana bejin Hausa Allah ya shiryar da mu to ga wannan littafi nashi Hajjatun Nabi yace bismillahir rahmanir rahim da farko yayi doguwar shimfida ga wannan littafi wanda mai yiwa zamu kwana uku ko biyar muna karatunta amma saboda akwai dimbin ilimi a ciki sai naga a tsaya a bita a hankali ana kanta abin da ke ciki kasai da dauka shikenan lokacin in ya wuce kwana nawa ne za ka karanta ta in aka aje a kasar shikenan din ran da ka mallake ta sai ka je ka bude kasar na karanta a hankali kana saurare Allah ya shiryar da mu bismillahir rahmanir rahim yace innal hamdalillah haqiqa godiya ta tabbata ga Allah nahmaduhu wa nasta'inuhu muna gode mishi kuma muna neman ya taimake mu wa nastaghfiruhu kuma muna neman gafara shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharrorin kawunan mu wa sayyiati a'malina Allah ya raba mu da munanan ayyukan mu man yahdihillahu fala mudilla la wanda Allah ya batar da shi man wanda Allah ya shirye da shi babu mai batar da shi wa man yudlil wanda kuma di ya bata fala hadiya lahu babu mai shirye da shi wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai allah shi kadai bashi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammadu bawan allah ne kuma manzon allah ne wannan ita ce khutbatul haja wadda yake duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallama zai ko jawabi ko wa'azi ko kasuwanci ko me za a kulla ko aure ita annabi yake gabatarwa shi yasa kai mai wa'azi kai mai hudubar juma'a mai hudubar idi mai hudubar sallar roƙon ruwa duk abin da zaka fara ka fara da ita shine alkhairi kuma karka canza karka ƙara yadda ka ji din nan to haka ake so ka tsaya kai ta saboda lafazi ne wanda ya zama ya zo daga harshen annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba'd mala yake bayan haka فهذه هي الطبعه الثانيه لكتابنا حجه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه يجي wannan shine bugu na biyu na littafin mai suna hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda jabiru dan abdullahi ya ruwaito ta a takaitawa abinda yasa ash-shaykhul albani ya zabi wannan riwaya ta jabir saboda riwayar jabir tana da wata daraja ta musamman wanda ta sha banban da sauran sahabbai kamar yadda zamu ji annabi yayi aikin hajjin nan ne a ƙarshen rayuwar shi a lokacin shi kuma jabiru saurayi ne matashi yana da karsashin kuruciya da kuma kokolon shi tana da kaifin haddace da rike ilimi sai ya zan kuma yana kusa da taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina makala kusa da taguwar duk abin da annabi yake ina gani to sai aka waye gari jabiru duk wani sahabin annabi sai da ya mutu kakaf ya bar shi a duniya sai Anas yana kasar Kufa ta kasar Iraq shi kuma jabiru yana garin Madina duk wani sahabi da ke duniyan nan sai da ya mutu ya bar su biyu rak wannan na Madina wannan na Kufa kuma dukkansu sun makance sun tsufa to sai ya zama Jabiru ya nakalci ya san aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tas to wata rana sai wasu samari daga cikin su akwai Muhammad ibn al-Hanafiya ɗaya daga cikin sharifai jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo suka ce mun zo mu gaishe ka ne algafa tamalan sannan kuma muna so ka koyar da mu irin yadda kakanmu ya aikin haji ashe ko kai ne dan gida ko jika ko sharifi wajibi ne sai kai irin yadda kakan nan naka yayi in ba haka ba Allah ba zai karbi ibadarka ba kai ne sharifi kake cewa kai jika manzon Allah to kai koyi da ainihin kakan naka manzon Allah in ba haka ba me kai kenan ba kai komai ba amma sharif taka sai ta zan a kasan nan damu wai shine ka sanya riga mai shuni da nadi ya sha shuni ka je kawai ka samu tukubar tsiran mutane ka zara ka ci ka jefar musu da tsinken ka tafi sai ace ai sharifi haramun ka ci zaka biya mun fahimci wannan da kyau jama'a to saboda haka Jabiru ya makance ga waɗannan samari sun zo wurin shi ya bi su yana gaggaisawa da su wannan wane ne a ce wane ne yace maraba barka da zuwa wannan fa wane ne aka ce wane ne da aka zo kan Muhammad ibn al-Hanafiya jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jabiru ya tashi sai ya rungume shi haka ya rungume jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin zai yi kuma a ce sahabban nan ba su kauna jikokin manzon Allah to ɗan shi a ku daina yin ƙarya asirin ku ya tono mutane sun riga sun yi karatu mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine Jabir ibn Abdullah yace me ke tafa da ku sai suka ce ai mun zo ka koyar da mu aikin haji irin yadda kakanmu yayi to yana daga cikin karamar Jabiru dama al-Imam at-Tahawi yace mu ahlus sunna mun yadda da karamar wali ya gaskiya ce ƙarya ne da tsafi da sihiri ba mu yadda da shi ba amma karama gaskiya ce to Jabiru yana cikin karamar shi a yadda ya makance din nan yana da wani tawul in ya dauko shi ya dora a kafada haka sai idan shi ya bude wannan hadisi ne sahihi fa ba ta tsuniya bace yana cikin sahihi muslim da yaji abin da ya kawo su kenan sai ya dauko wannan tawul sai ya dora a kafadar shi sai idan shi ya bude gar sannan kuma jikin shi karfi ya dawo mishi ya tashi sai da ya kwatanta musu aikin hajjin annabi har yadda annabi yake sassarfa duk sai da ya nuna musu to shi yasa malaman hadisi sai suka zabi wannan riwaya ta Jabir fiye da sauran sahabbai sai dai a dibo ta sauran sahabbai a ƙara bayani akan ta Jabir to shine yace azamna ala i'adati tab'ihi yace mun yi azama akan ainihin sake buga wannan littafi ba'da an azzat nafhu bayan bugun da muka yi wannan littafi na da yayi karanci ya kare wa kasura talabu alaihi min kaseerin min albilad alislamiyya yace kuma aka yawaita neman wannan littafi daga mafi yawa ko kuma daga yawa-yawan garuruwan musulunci ana ta aikowa ana neman wannan littafi kuma ya kare a kasuwa fa'atun nazara fihi yace sai na sake duba wannan littafi duk malamin ya rubuta littafin Allah ya mai tsawon rai sai kaga in za a sake buga sai sake duba shi ina kurakurai ya gyara ina ne ke neman karin bayani ya kara misali ya ishe ka ya kai dan Najeriya ka dauki Malam Abubakar Muhammad Gumi Allah ya ji kanshi har ya mutu kullun yana karantar da littafin nan nashi sai ka ji ya ce ku gyara nan gurin sai ka ji ya ce ku rubuta kaza in bugu na gaba ya tashi fitowa sai ka ga ya fito da wannan gyara-gyaran kafin malam ya mutu sai da aka yi wa Raddul Azhan bugu biyar bugu na biyar din shine da aka samu wani babban malami a garin Lagos, Malam Nasiru Muslim, asalin mutumin kasar Bauchi ne. Ya zauna ya duba wannan littafi, ya kawo tarihi Malam Abubakar Mahmud Gumi, shine aka buga shi a Lagos din. Aka dauki nauyin aka buga shi, shine za ka gani akwai tambarin Alhaji Dan Juma wanda shine ya dauki nauyin aka buga shi, wani babban alhaji a Lagos. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To ashe duk malami ba laifi bane ka sake duba littafin ka, ina ne kuskure ka jara, ina ne daidai ka ƙara bayani kuma? Sai yace wa zittu fi matnihi ba'd al-jumal allati istadraktuha min ba'd al-masadir al-hadisiyya, yace sai na ƙara wasu abubuwa a cikin wannan littafi daga wasu jumloli waɗanda na ƙaru da su saboda bincike da na ci gaba a cikin wasu littafai na hadisi, allati lam takun qattu bi'at min qablu, waɗanda da kafin rubuta wannan littafi ba a buga su ba, daga baya kuma sai aka buga su, sai na same su kuma sai suka ƙara min haske akan wasu abubuwa, ni ma sai na ƙara hasken anawa. Aw kanat naskhuhu aziza, ko kuma ya zama akwai bugun wannan littafin a sanda ne wannan, amma yana da wuyar samu. Mithlu mawarid az-zam'an ila zawaid ibn Hibban, kama wannan littafin wal muntaka wa ibn al-Jarud wa tabaqat ibn Sa'd wa ba'd al-makhtutat, da waɗannan littafai da ya faɗi, mawarid az-zam'an na ibn Hibban da al-muntaka na ibn al-Jarud da tabaqat al-kubra ta ibn Sa'd, yace sanda ne wannan littafin suna da wahala samu. To daga baya kuma sai ya same su, da kuma wasu littafai waɗanda rubutun hannu ne, duk da ya same su daga baya, sai ya ƙara nazarin su, sai ya ƙara samun fa'ida, shi ma sai zuba mana wannan fa'ida ana. Bai da anni adabtu ilayhi ta'liqatin kaseera, yace ko da yake na ƙara wasu sharhohi masu yawa a cikin wannan littafi, tabammanat fawaid jumma, waɗanda ke ɗauke da fa'idoji masu yawa, aghlabuha fi bayani ba'd al-manasikh, manasikh yace mafi yawa daga cikin abubuwan da na ƙara suna bayani ne game da wasu matsaloli na aikin hajji, kanat kad fatatni, waɗanda da can sun kubuce mini ban samu rubuta su ba, aw lam yatayassar li jam'uha, ko kuma ban samu tattara su ba, fi tabaatihi sabiqa, a cikin bugun wannan littafi wanda ya gabata. Thumma zayyaltuhu bi zailin, yace sannan kuma wannan littafi nawa da na kammala shi gaba daya, sai na dan yi mishi wani ainihin karashan bayani, na yi mishi wata kamar jela daga ƙarshen shi wadda ta cikkashe shi, zakartu fihi qisman kabiran min albid'a, na faɗi ainihin wani kashi mai girma daga cikin bid'a. Kusan galibin littafin al-Sheikh al-Albani dake dauke da wannan, in ya gama kawo maka sunna din sai kuma yace ga bid'o'in da suka zo akan wannan, dan ka san shi ma yana nan tare da mu, izalatul bid'a wa iqamatus sunna, dan ba zai taba yiwa addinin ka ya samu shiga a wurin Allah ba sai ga kusar da bid'a ka tsaye da sunna. In ba haka ba, babu yadda za a yi a zo za a ci ainihin wato abinci ga ribabbe ga mai kyau, ka dauki ribabban nan ka ci kuma ka kawo mai kyan nan ka dora, wannan ribabbe zai hargitsa cikin baki ɗaya su yi waje gaba ɗaya. Mun fahimci wannan? To dan haka ahkamul jana'iz din shi da yake magana jana'iza, daga ƙarshe sai ya cikkashe shi da bayani akan bid'o'i, wannan littafi ma da ya kammala shi gaba ɗaya sai ya kawo bid'o'in da ake game da aikin hajji. Dan kasancewa bid'a din nan fa bid'a, malamai suka ce fa bid'a sharrin ta fafi fasikanci, ma'anar da kai bid'a gwan maka je ka shagiya, ba cewa akai tafi ka shagiya ba, amma abinda ake ce maka munin bid'a, din me yin bid'a abinda yake cewa addini yake yi, kaji sharrin kenan, kuma ba addini yake ba, kaga yayi ƙari a cikin addini kenan, kuma kamar yana zargin annabi kenan da ya rage shi kuma ya cika sa, wanda ko yayi dauki giya yake sha, ko kirista ne ya san saban Allah yake ko a cikin addini shi. Ashe kaga mutumin da yake laifi ya san laifi yake, yafi sauki da mutumin da yake laifi kuma yake ganin addini yake. To kaji fuskar da akai mai bid'a yafi mai saban Allah muni a wurin Allah. Sannan hadisi ingantacce ya zo, annabi ya ce Allah bai karban aikin wani dan bid'a sai ran da ya tuba. Allah ya kiyaye. To shine sai har Albani yana da littafi, sunan littafin Qamusul Bid'a. Qamus ne dictionary ne na bid'a. Allah ya kiyaye, yace allati yaqa'u fiha ba'dul hujjaji mundu azmihim ala safari, yace nayi bayanin wasu bid'o'i masu yawa waɗanda yake akan samu wasu alhazai suna afkawa cikin su tunda suka yi azama za su tafiya aikin haji, hatta ruju'ihim ila ahlihim, har zuwa dawo wasu zuwa ga gida suna cikin wannan bid'a, wa adkhaltu fihi bid'a ziyaratil masjid al-masjid an-nabawi, yace kuma na shigar da bid'o'i ma na wajen ziyarar masallacin annabi. Ziyarar masallacin annabi sunna ne, amma akwai bid'o'i da mutane suke to yayi bayanin akan su, wa baitul maqdis, da kuma bid'o'in da mutane suke wajen ziyarar baitul maqdis, li anna katiran min al-hujjaji, saboda mafi yawan alhazai yajma'una bainal hajj was safari ila al masjid an nabawi wal masjid al aqsa, mafi yawan alhazai suna hada aikin haji da kuma zuwa ziyara masallacin annabi da masallacin qudus. Wadhalika amrun mashru'un, wannan abu ne wanda shari'a ta yarda da shi, ka je kai aikin haji ka ziyarci masallacin annabi ka ziyarci masallacin qudus, marghubun fihi, kuma shari'a ta kwadaitar game da shi. Wa in kana mutlaqan, ko da yake wannan yake sake yake ba kaidi ko yaushe zaka iya yi, ghayra muqayyad bil hajj, ba lallai sai mai aikin haji ba zai ziyarci masallacin annabi ko masallacin qudus. Fa yushra'u ma al hajj, ya halatta an shar'anta maka kana aikin haji kuma ka je ziyara ainihin masallacin annabi ko masallacin qudus. Haka kuma qablahu, zaka iya zuwa ka ziyarci masallacin annabi da masallacin qudus kafin kai aikin haji, aw ba'dahu, ko bayan kai aikin haji, wa bidunihi, kuma ma haka siddan zaka iya tashi ba aikin haji ba komai, ka je ka ziyarci masallacin annabi ko masallacin qudus, duk an shar'anta maka haka. Sai yace wa indi ba'dun nasa'ih, yace amma ni albani, albani mai littafi ne ke magana yanzu, yace ina da nasihohi, uridu an uqaddimaha ila alqurra'il kiram, ina son gabatar da su ga masu karatu abin girmamawa, wal hujjaji ila baitillahi alharam, da masu ziyarar dakin Allah mai alfarma, asallaha tabaraka wa ta'ala an yanfa'ahum biha, mai yuwa ina fatar Allah madaukaki mai albarka ya amfanar da su da waɗannan nasihohi da zan yi musu. Wa yaktuba li ajrud dal ala alkhairi bi idnihi, kuma ina roƙon Allah Allah ya rubuta mini ladan mai nuni ga alheri da izinin shi, tunda nayi musu nuni ga alheri. Innahu ala ma yasha'u qadir, Allah mai iko ne akan abin da yake so, wa bil ijabati jadir, kuma Allah wajen karban addu'a to shine kadai ya cancanta da ya karba ba wani ba. Wa mimma la raiba fihi, Al-Sheikh Al-Albani yace yana daga abin da babu shakka a cikin shi, anna baban nasiha wasi'un jiddan, kofar nasiha abuɗa take kwarai da gaske, abubuwan da zaka yi musulmi nasiha ai suna da yawa. Wa lidhalika fa inni sa'anqi minhu, dan haka ni zan tsamo wasu abubuwa daga ciki ne tunda abin na da yawa. Yanzu kace zaka yi musulmi nasiha, abubuwan da zaka yi nasiha suna da yawa, to amma zan tsamo masu muhimmanci in yi nasiha akai. Ma a'lamu anna kaseeran min al-hujjaj fi jahlin bihi, abubuwan da na san cewa mafi yawancin alhazai basu san su ba, aw ihmalin lahu, ko kuma mafi yawancin alhazai sun sani amma suna sakaci. As'alullaha ta'ala an yu'allimana ma yanfa'una, ina roƙon Allah Allah ya sanashe mu abin da zai amfanar da mu, wa yuwaffiqana lil amali bihi, kuma in Allah ya sanar da mu abin da zai amfane mu, Allah ya datar da mu mu yi aiki da wannan abu. Fa innahu khairu mas'ulin, Allah shine wanda ya cancanta da a roƙa, dan haka shi kadai muke roƙo. Awwalan, nasiha ta farko da nake da ita ga alhazai, inna kaseeran min al-hujjaj idha ahramu bil hajj, da yawa daga cikin alhazai idan suka dauki harama aikin haji, la yash'uruna abadan annahum talabbasu bi ibadatin, ba ma sa tunanin cewa sun cudanyi da wata ibada, tufridu alaihim al-ibtiada amma harrama Allah ta'ala min al-muharramat, ba sa tunanin cewa yanzu fa sun shiga cikin wata ibada wadda wannan ibada ta tilasta su su ne sanci duk wani abu wanda Allah ya haramta daga cikin abubuwan saban Allah, alaihim khassa, musamman ga su alhazai, wa ala kulli muslimin amma, ka kuma dukkan musulmi baki daya. Zaka samu da yawancin alhazai ba sa tunanin cewa tunda suka biya kudin kujera suka yi azamar tafiya da niyya da komai, ba sa tunanin to fa yanzu a matsayin su na musulmi dama ya kamata su kiyaye wasu abubuwa, to balle kuma yanzu din nan da za su tafi dakin Allah kai tsaye, waɗanda su aka fi neman su da su kula da waɗannan dokoki, su guji waɗannan abubuwa na haramun. Sai ya ce wa kaza tarahum ya ujuna, sai kaga da yawancin alhazai na tafiya aikin haji, wa yafraguna minhu, har su je su gama wannan aikin haji, wala yataghayyaru shay'un min sulukihim, sai kaga ba wani abu na dabi'arsu da zai canza, al-munharif qabla al-hajji, dabi'unsu da suka baci kafin aikin haji, mutum ya je aikin haji har ya dawo sai kaga ba abin da ya canza na dabi'ar shi. Al-Sheikh Al-Albani yace wa zalika dalilun amaliyun minhum ala anna hajjahum laysa kamilan, wannan dalili ne a aikata cewa aikin hajjin su bai cika ba, illam naqul laysa maqbulan, amma bamu ce hajjin su bai karbu ba. In dai har kai aikin haji ka dawo, abubuwan da kake na saban Allah kaga cewa baka canza su ba, baka daina su ba, wannan alama ce da ke nuna cewa aikin haji ko dai bai cika ba ko kuma ma bai karbu ba. Walizalika, to dan haka, fa inna ala kulli hajjin an yatadhakkara hadha, wajibi ne ga dukkan mai tafiya aikin haji ya tsaya ya tuna wannan, wa an yahrisa jahda taqatihi alla yaqa fi ma harrama Allah alayhi min al-fisq wal ma'asi, kuma wajibi ne ga dukkan mai tafiya aikin haji yayi kwadayi yayi iyakar kokarin shi akan bai ga ya afka cikin abin da Allah ya haramta ba na fasikanci da kuma sauran saban Allah. fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, saboda Allah ne albarka da daukaka yana cewa alhajju ashhurun ma'lumat, hajji dai watanni ne waɗanda suke sanannu, lokutan da ake yin su. Faman farada fihin alhajja, duk wanda ya dauki azama da haramai yin hajji a cikin waɗannan watanni, fala rafasa, to ba shi ba jima'i, ma'ana matakar ka shiga halin aikin hajji, matarka baka baka kusance ta da jima'i, wala fusuka, babu sauran dangogin saban Allah, wala jidala fil hajji, babu dauki ba dadi a wurin aikin hajji. Wani na taka ka kai mishi duka, kakka halare shi, karka yi kunci. Wasu mutanen ma da aka karantar da su addini, in ka je aikin hajji sai su baka mamaki wallahi. Kana taka shi kafin ka ce ya hakuri, ya ce ba komai. Amma wani dan Najeriya ya zo ya ce, ai ni duk baki ɗayan abin da ake aikin hajji na yi, duk turereniyan nan da tsallan nan sai da na yi. Wace yake turereniyan ma rukuni ne. Ba ruwan dan Najeriya, ai akwai wata kissa da ake bayarwa, ala fardi sihatiha, in ta inganta. Dan Najeriya ya je aikin hajji, rikici ya kama su da mai suya kaza, wai ko? Ya ɗauki mai suya kaza, damfara da ƙasa. Ba abin da ya shafe shi da fala jidalan nan da aka ce fa. Fihi jidal kasir. Mai suya kaza shi ya ɗauki matsami zai kwada mai, sai tuna, ai Allah ya ce fala jidala. Ya manta kayan da aka yi mai. Ba abin da ya shafi mutanenmu, su fihim jidal kasir. To shine Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan magana, yana nan cikin suratul baqara aya ta 196. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah yace, man hajja, wanda yayi aikin hajji, falam yarfaf, bai yi jima'i ba, walam yafsuq, bai yi wani saban Allah ba kowane iri, jima'i da matarka karka yi shi, duk wani nau'in saban Allah, gulma da tsegumi da kallon wata mata, duk wannan ba naka bane karka yi. To duk wanda ya aikin hajjin shi haka lafiyayye, raja'a min zunubihi ka yawma waladathu ummuhu, zai fita daga zunuban shi baki ɗaya kamar ran da uwar shi ta haife shi. Akhrajahu shaykhani, Bukhari da Muslim suka fitar da wannan hadisi. Warrafasu huwa aljima'u, yace arrafasu din nan shine jima'i. Qala shaykhul islam ibn taymiyah, ibn taymiyah yace, babban malamin musulunci kenan, kullum muna cewa shaykhul islam ibn taymiyah na ɗaya daga cikin manyan malaman musulunci waɗanda aka zalunce su tun a zamanin su, sai zo yana karantar da addinin musulunci, a hana mutane saurare abubuwan da ya rubuta, kuma a kwace, kuma sai a je ana yadawa a cikin garuruwa, Ibn Taymiyyah ya ce kaza, saboda ƙarya fa, wai sai a ce Ibn Taymiyyah ya ce ka a ziyarci kabarin Annabi, kuma ga littafi nan kowa yana da shi, az-ziyara, ziyaratul qubur, ziyara kaburbuka da ziyara kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ibn Taymiyyah ya kawo halal dubban da ake yin an je kabarin Annabi, amma sai suka boye waɗannan littafan, sai suka ce Ibn Taymiyyah ya ce wanda ya ziyarci kabarin Annabi ya zama kafiri. Shi yasa an ka zo kana karantar da sunna, babu fa abin da zaka, ba abin da ba zaka ji ba fa, abin da ake so da kai ka zuba wa kunnan ka ruwan dalma, ka ci gaba da tafiya. In ka ce duk in ka fito masallaci sallar la'asar ko magriba ko wata sallah, dukkan ran da ya tare ka ya haushi, sai ka tsaya ka kore shi, ba za ka samu sallah ba. In ka ci gaba da tafiya fa, sai ka tafi sallar ka, ba abin da zai maka karan. To haka masu raddi suke gare ka, kowane kare ya taso yana haushi, ka ce za ka tsaya sai ka gama da shi, za a gama sallah baka samu. Walaita fil mahdhurati ma yufsidul hajj illa jinsir rafi, yace daga cikin duk abubuwan da aka haramta, babu abin da ke bata aikin hajji baki daya, sai dai abin da ya shafi jima'i. Duk abubuwan da aka haramta, in ba jima'i mutun yayi ba, to ba abin da zai bata aikin hajjin shi. Falihaza mayyaza Allahu bainahu wa bainal fusuq, saboda haka Allah ya bambance tsakanin shi jima'i da sauran fannonin saban Allah, saboda shi jima'i na bata aikin hajji, sauran fannoni na saban Allah su kuma ba sa bata aikin hajji. Wa amma sa'irul mahdhurati, amma sauran abubuwa da aka haramta, kal libasi, kamar sanya tufafi, kana aikin hajji sai ka kawo wando kasa, ko ka kawo riga kasa, ko ka kawo wani dinkaccen abu kasa a jikinka. Wattayyib, da kuma ainihin tirare, ko attib, tirare sai ka kawo kasa. Fa innahu wa in kana ya'simu biha, ko da yake mutumin da ya haka ya samu zunubi, fala tufsidul hajja, wadannan abubuwa ba sa bata ainihin aikin hajji, inda ahadin min al-a'immatil mashhurina, a wurin ko da wane ne daga cikin ainihin manyan limamai shahararru. Yana da kyau a tsaya a fahimci wannan magana. Manyan malamai shahararru suka ce duk abubuwan da ka sani ba sa bata aikin hajji, sai dai in jima'i mutum yayi. Wannan yana nuna mana kenan, ashe akwai wasu manyan malamai
su ba shahararru bane ba a jika sanin su ba sun ce akwai abubuwan da ke bata haji banda jima'i sai Al-Sheikh Al-Albani yace wa huwa yushiru fi akhir kalamihi ila anna hunaka min al-ulama'i man yaqulu bi fasad al-hajj bi ayyi ma'asiyatin yartakibuha al-hajj Ibn Taymiyyah na nuni akan cewa daga cikin malamai kenan akwai wasu daga cikin malamai da ke cewa aikin hajji na baci da dukkan sabon Allah da mutun yayi kowanne iri akwai malaman da suka faɗi haka فمن هؤلاء الامام ابن حزم رحمه الله تعالى daga cikin wadannan manyan malamai akwai al-imam ibn hazm Allah madaukakin sarki ya ji danshi wani babban malami ne a kasar andalus ya rayu cikin karni na 5 yau kamar shekarar shi 1000 da rasuwa yayi littafi al-muhalla babban malami ne yana bin mazhabin zahiriya mazhabin zahiriya wani mazhabi ne da su sukan dauki abubuwa ne akan zahirin su ba sa son wani tawili ko wata fassara kwana da kwana sai su ce wannan zahirin nan shi za su dauka to wani wurin sukan yi kurakurai da dama wasu wurare kuma sukan dace mun fahimci wannan da kyau kamar yadda dama kowa riga ya sani inna likulli jawadin kabwa duk yadda ka kai ga tsantsa na wajen gyara wata ran zaka iya kuskure to sai Ibn Taymiyyah yace raf'ul malani anil a'immatil a'la duk manyan malamai yace in sun yi kuskure yace ba a zargin su sai a yi musu addu'a Allah ya ji kansu mun fahimci wannan da kyau fa innahu yaqulu domin shi ibnu hazmin cewa yake wa kullu man ta'ammada ma'asiya duk wanda ya wani saban Allah da gangan ayya ma'asiyatin kanat kowane irin saban Allah ne wa huwa zakirul li hajjihi alhali yana sana cewa fa aikin hajji yake kuma je yaje saban Allah da gangan mundu yahrumu ila an yutimma tawafahu bil baiti lil ifada tun daga sanda zai dauki harama hajji har zuwa sanda zai cika ainihin tawafin shi na ifada wayar mil jamra kuma ya jifan shaydan faqad batala hajjuhu aikin hajjin shi ya baci baki daya ko an fahimci abinda Ibn Hazm ke cewa abinda Ibn Hazm ke cewa bari mu buga maka misali yanzu zaka fi fahimta don nan magana yayi ta adinkula ne wasu malamai mafi yawanci suka ce duk sabon Allah da kai in kana aikin hajjin ka bai baci ba sai dai in jima'i kai matar ka kai jima'i da ita ba ma fazina ba to amma sai Ibn Hazm yace duk abin da yake a ce mishi sabon Allah in dai kai shi da gangan kana sana akan cewa hajji kake yi tun daga farkon hajjin ka har ƙarshe in dai kana sana kai wannan sabon Allah yake aikin hajjin ka ya baci menene misalin haka kana cikin aikin hajji misali sai ka zauna kana ta gulma kuma kana sanar da cewa aikin hajji kake ba mantuwa ba sai ka nannado kayanka ka dawo Najeriya don gulma ne ce ce haramun ce Allah ya buga misali yace yanzu nan zaka yi sha'awar cin naman dan uwanka ya mutu kamar uwar ku daya uban ku daya zaka iya yanka naman jikin shi kace ai maka miya nan ta gidanka zaka yi kyama to kwatankwacin gulma kenan ba Annabi ya taran yana zaune da ainihin Safiya matar shi Aisha kai matar shi sai Aisha sai tace ya Rasulullah hasbuka min Safiya innaha qasira suna hira sai tace ya manzon Allah wannan mata ta ka Safiya yar gajeruwa ce duk haka sau me zaka da ita san mata iyayen mu ne amma haka abin shikenan sai Annabi ya ce ki dauki tsinke ki sa kuce sai tace abin ci nama ba sai yace kin ci naman ta mana kin yi gulmata mun fahimci wannan to wannan kuma me yake karanta mana in kana da mata biyu ko uku ko hudu ashe kar ka sake ku yi maganar waccan matar a dakin wannan in ba haka ba wallahi za su hada kai sai sun bada kai za su bude maka kofa kai ta hira ana zagin wannan tana nadewa sai waccan ta ce jiya sai da maka kai karfe 2 dare muna zaginki duk sai da Alhaji ya gaya min kaza ya gaya min kaza kana dawa sai ta ci kwalak lafiya ka rasa dalili shi yasa tana sako hira daya ta ce a ki mana shiru in ba haka ba za ka zama dattijo tsakanin matanka ba ya kamata ka san wannan ka'ida domin fadi'ar mace to amana hira na da wahala da ita fa Hafsa ce ta tafi gidan iyayenta gaishe su matar Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya kira baiwar shi sai ya kwanta da ita akan gadan Hafsa haramun ne ba haramun bane ba baiwar shi ce tana dawowa sai ta riske shi sai ta fishi dan me zaka kawo baiwa ka kwantar da ita akan gado na ka san mata kowaye kai sai kai respond sai ka durkusar da kai sai kai ladabi sai ce dan Allah ki yi hakuri ki rufe wannan labari manzon Allah kenan yake ba mace hakuri ki yi hakuri ki rufe wannan labari ni kuma nayi miki alƙawarin wannan bai watawa daga yau na haramta ta ga kaina, bana sake kusantar ta, duk dai dan ta ji dadi. Annabi na fita sai ta je ta samu Aisha ta kwankwasa mata kofa, kunnan ki nawa yau, kin ji kin ji abin da aka yi, amma yace kan fada wai dan ta rufe kenan. Annabi za a yi wa haka, annabi ya fi karfin a yi mishi haka. Sai ga mala'ika Jibril ya zo ya ce Hafsa ta faɗa. Shi ne ya zo ya same ta. Wa yake ki faɗi labarin da na gaya miki? Sai ta ce man nabba'aka bihaza, waye ya ce maka na faɗa? Sai ya ce nabba'ani al-alimul khabir, Allah da ya fi kowa ilimi shi ya bani labari, domin ya fi kowa sanin labarai. Shine Allah ya saukar da suratul tahrim, ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika, ya kai wannan annabi me yasa kake haramta wa kanka abubuwan da Allah ya halatta maka dan ka faranta wata matar ka rai? Kad ja'alallahu lakum tahillata aymanikum, Allah ya sanya muku yadda za ku warware rantsuwa ku, tunda kai rantsuwa kai bakantan cewa baka sake kusantar ta, shikenan sai ka ainihin yi azumi uku, ko ka ciyar da miskine goma, ko ka tufatar da su baiwa ka halacce, ka ci gaba da hudda da ita. Kaga an warwarewa annabi matsalar shi. To Hafsa da Aisha fa da suka yi wancan magana, sai Allah ya ce in tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma, da ke Hafsa da Aisha in kuka tuba kuka bi Allah, shikenan zukatanku sai su yi raushi, Allah ya karbi ainihin tubanku. Wa in tazahara alaihi, in kuka ce za ku hada kai da ke da Hafsa da Aisha akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, fa inna Allah huwa maulahu, Allah zai taimake shi, wa jibrilu ko wa salihul mu'minin, da mala'ika Jibril da Mika'il wal mala'ikatu ba'da zalika zahir, duk mala'iku ma za su taru a muku taron dangi, mace biyu rak. Ka ce mace ba danja bace? In suka birkida maka hankali, wallahi wani lokacin kana aje ana jarabawa kana kallon filin, duk karatun ya zube, sai ka nemi sulhu da su wani lokacin, ko ka tafi kasuwa ku yi ta masifa da mutane, kuma daga gida aka bato maka rayuwa. Mace biyu kaga Allah da mala'iku duk baki ɗaya za a yi musu taron dangi, saboda Allah ya ce inna kai da kunna azim, kai dinku mai girma ne. Ai mun kawo labari, wani malami ya ce ya yi rubutu, duk wai makircin mata ya gama rubutawa, sai zo mata na ɗiban ruwa a rijiya, yake duk na gama da makircin ku, duk na rubuta a wannan littafin. Sai wata mata ta ce Allah malam, sai ya ce haba, duk na gama da ku. Sai ta ce ka mu gani, ta duba haka, sai ta wurga littafin rijiya ta ce ka rubuta wannan? Mata suna da wahalar sha'ani. Allah ya shirye da mu. To Allah ya shirye da mu. To shi yasa gulma ba kyau jama'a, sai gumi ba kyau. Mutum ya zo wucewa, shi yasa annabi ya ce ku daina zama bakin hanya. Suka ce ba mu da wurin hira sai bakin hanya, annabi ya ce to ga sharadi. Umarni da kyakkyawan aiki, hana mummunan aiki, rintsa ido, sa'annan kame baki. Duk inda ka ga wani mugun aiki ka hana, abin alheri kai umarni. Sa'annan wani ba kauye ya zo ya sayar da yalan shi, ya karkata hular shi, yana ga ya shigo bariki, bari ya dan karkata hular shi haka, sai ka ce dubi wani ba kauye can. Kai gulmai shi, ka bar shi ya wuce lafiya, lau ba ruwanka da shi. Mun fahimci wannan. Allah ya shirye da mu. To shine yace wahtajja bil ayati sabiqa, shi Ibn Hazm ya kafa hujja da waccan aya da ta gabata, yace duk wani sabon Allah in kai aikin hajjin ka ya lalace. Faraji'uhu, Ash-Sheikh Al-Albani yace ka koma ka duba wannan littafi, fi kitabihi, a cikin wannan littafi nashi Al-Muhalla, sunan littafin kenan, asalin littafin sunan shi Al-Mujalla, littafi ne na fiqhu, yayi shi mujalladi biyu manya-manya. Ka san hassada ta malamai, sai suka saka mishi hassada har ya kai aka kona waɗannan littafai nashi. Shine yace kun yi aikin banza. Yace na haddace abuna da ka, ya zauna ya maida abin shi, kuma ya sharhin shi ya maida shi juz'i 11 madadin 2. In an yi 2 kun bata rai, to yanzu ya zama 11 sai ku mutu. Haka in ka fahimci wannan a tsarin rayuwa, zaka ga cewa Allah ya ce wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi, duk abin da ya faru da din nan shine ake dawo da shi. In baka fahimci wannan ba, bari a buga maka misali. Yanzu a da duk wanda yake son ya zauna lafiya da matar shi indai ba tsoho bane dole ya wando mai botir amma in ya sake ya tuma zaji auren shi zai mutu ba haka bane sai ya ce ke kirf a gaban gado kika aura yanzu a kashe maka aure suna zuwa suka ga tuma zaji sai ya ce ai tsoho ta aura dole ne kai wando mai botir ada da rayuwa take wayo yanzu da wahala ka shafa kugun wani saurayi ka ji wando mai botir sai me sai tuma zaji kaga an ke wayo da gayu da da suka ci gaba sai ai wando falungo kato haka ba haka ake ba da tafiya sai tafiya sai aka zo ana yin shi matsatse haka roba jeans ya matse tap da tafiya sai gaba yanzu gayu sun dawo babban wando suke yi ko ba haka ba watilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi dadin nan ake ke wayo da ita ko mun fahimci wannan to haka in ka dawo cikin addini duk waɗannan rigingimu da kake ganin malamai suke ba fa za su daina ba ya kamata ka kwantar da hankalinka ba za a daina ba haka akai waɗannan rigingimu tun daga zamanin su Imam Malik duk inda malamin hadisi yake sai Allah ya fitine shi da malaman bid'a Imam Malik babban malamin hadisi ne wallahi sai da Ibn Ishaq ya fitine shi har zagin shi yake yi maiwa kana da littafin sira wannan mai littafin sira din nan Ibn Hisham shi wanda ya ruwaito ta daga Ibn Ishaq Muhammad Ibn Ishaq sai da ya fitini Imam Malik wallahi Imam Malik me ya rayuwar shi karantar da sunna to dan me za a fitine shi to dan Allah ya jarabce ka har zagin Imam Malik yake cewa hatuni ilmal maula ku kawo mini ilimin bararran bawan nan ubayyinu lakum bujrahu wa fujrahu in bayyana muku dai dan shi da bannan shi haka yake cewa Imam Malik Imam Malik da yake ya fahimci da'awa bai taba kula shi ba tarihi ya nuna baya kula shi a kare ya tsuguna ne maka haushi kai ma sai kace bari ka tsuguna kai mishi haushi da kai da karan wa za a gani mahaukaci ba za a yi mamakin kare dan yayi haushi ba amma za a yi mamakin mutun ya tsuguna yana haushi yaro dan karami ya garza maka cizo kai ma sai kace bari ka garza mishi sai ya ce ah kaga katan banza haka za a ce ba za a ce kaga yaron banza ba domin shi halin shi ne dama a to dole mubtadi dole ya fada kai kuma kana salafi dan me za ka fada shi yasa ya kamata duk jama'a su fahimta Ibn Hajar da kake ganin shi wannan mai littafin Fathul Bari sai da Allah ya fitine shi da Al-Hafizul Aini sirikin shi ne kanwo shi yake aure ya kamata ya mishi hasada kenan amma Ibn Hajar zai zo ya karantar da Bukhari Al-Hafizul Aini kuma sai ya zo sai ya ce da Allah wannan da ya faɗi wannan magana bai san abin da yake ba Ibn Hajarin sai so daya wata ran ya ce duk wadannan maganganun fa da yake faɗi shirme yake yi wannan sharhin da yake yi kanwata ta yin ta zo gaishe ni fa sai ta dan sata ta kai mishi ya kwafi ya dan canza larabcin to shi yasa ya kamata ka kwantar da hankalinka hassada tsakanin malamai malam Abdullahi Gwandukan din dan fodiyo yace ta fi karfin yadda ƴaƴan akuya bunsurai suke a akuya guda daya bunsuru uku su tasa akuya guda daya kowa nafsihi yake kowa ta kanshi yake yi ko ba haka ba yana kishin dan uwan shi ya samu shi kadai to haka malamai fa suke mafi yawanci in ba Allah yake yaye su ba jama'a mun fahimci wannan da kyau kowa so yake yaya zai ya bayyana yaya zai ya samu mutane Allah ne yake tara mutane Imam Malik yana Madina amma duk duniya a lokacin shi in baka je kai karatu a wurin shi ba kana jin iliminka da na ƙasa suhunun har ya mutu yana ya mutu da bakin ciki yace lahallahul faqara yace Allah ya tsine wa talauci albarka yace laulal faqaru lastaghnaitu bi malikin an ibn al-qasim yace ba dan talauci ba yaushe ga Maliku zan je makarantar dan Kasim ga professor can na bada karatu sai ka je secondary level ya baka karatu ai ta kwaci ara jama'a mun fahimci wannan da kyau to amma duk da wannan matsala kaga inda kuma wani kuma a cikin Madinan durawa Maliku zagi yake yi amma kuma a lokacin nan duk duniya sai ka je makarantar Maliku kake jin ka samu ilimi kamar yanzu duk dan boko yana kishin ya fito daga Aviu yana sha'awa ko to haka amma an kazo kuma daliban Aviu sai ka ji su kuma suna kushe ta Allah ya shiryar da mu yaje za a kamata kowa ya kwantar da hankalin shi to ya dauko wannan magana daga Al-Muhalla a cikin mujalladi na 7 shafi na 186 sai yace ka koma ka karanta wannan bincike don na dan tsikaro maka shi kadan ne fa innahu muhimmun yace mas'ala ce mai muhimmanci in ka karanta zaka gamsu kwarai da gaske muna fatan kana bukatar wannan wurin shafi ɗaya ne in ka zo sai ai maka photo star din shi muna da muhalla din alhamdulillah wa mimma sabaqa ash-shaykhul albani yace to daga bayanan nan da suka gabata yatabayyanu anna al-ma'siyata min al-hajj cewa saban Allah ma'ana al'amari zai bayyana gare mu cewa saban Allah wanda alhaji zai yi imma an tufsida alaihi hajjahu ko dai wannan saban Allah ya bata mishi hajjin shi ala qaul ibn Hazm kamar yadda ibn Hazm yace wa imma an ya'sima biha ko kuma ya zama yayi zunubi walakin hadha al-ismu laysa kama law sadara an ghayr al-hajj yace amma ka sani irin wannan saban Allah na alhaji fa ma daidai bane daga kuma wanda yake ba aikin hajji ba koda a ce malaman da suka ce aikin hajjin ka in ka ne in kai saban Allah hajjin bai baci ba amma kar ka dauka wannan saban Allah fa yayi daidai da kuma sauran saban Allah da ake a wani bangare na duniya domin makka ka'idar ta tana da wahala domin Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adabin alim duk wanda yake nufin ya aikata wata karkata ko wani zalunci Allah yake zama dan dana mishi azaba ma'ana duk inda kake zauna a duniya in kai tunanin ka aikata wani mugun aiki sai a barka sai ka aikata tukuna amma makka tunanin aikata mugun aikin ma kawai sai Allah ya rubuta alƙawarin sai maka azaba shi yasa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu ibn Abbas yace to makka garin mu ce da kamata yayi in koma makka domin madina na dawo ta ne sababin annabi sallallahu alaihi wasallama uwata ta yi hijira da ni tunda bazan zauna a madina ba kamata yayi in koma gida makka in zauna yace to amma makka na da hadarin zama in kai tunanin saban Allah Allah zai maka azaba sai ya wuce can kufa ya zauna amma yanzu sai ta saida kayan ɗakin ta ta kulla kudin ta tafi saban Allah a makka tun ana saban Allah ana fasikanci ana daduro da iskanci anan nesa sai zama sai a kulla kaya kuma a bi ɗakin Allah a bi Allah har ɗakin shi kuma a je ayi saban a can kuma har ayi alfahari da haka sai an gama aikin haji tace ta bata wa alhaji 30 haji za ta tafi jifan shedan tace za ta je jifan ciyaman din su wai shedan ne ciyaman din su Allah kiyaye sai yake cewa bal huwa akhtaru bi kaseerin saban Allah mai aikin haji yafi hadari kwarai da gaske fa inna min atharihi domin yana daga cikin illar da saban Allah ke wa mai aikin haji Allah yarji amin zunubihi kama waladathu ummuhu ya zama ba zai fita daga zunuban shi ba kamar yadda ainihin uwar shi ta haife shi to wace asara ta wuce wannan kama sarraha bi zalika alhadith almutaqaddim yace kamar yadda hadisin da ya gabata ya fada haka fa bi zalika yakunu kama law khasira hajjuhu to zai zama kamar ma mutun yayi asara hajjin shi domin hajji din Allah madaukakin sarki yace li yashhadu manafi alahu so ake in ka je hajji din ka samu wani amfani babban amfanin shine ka dawo duk zunubanka an gafarta maka su to sai ka dawo duk zunubanka ba a gafarta maka ba ma sai ka dibo wasu shin hajjin ka ta biya maka bukata to Allah ya kiyaye to shine sai malai yake cewa kama sarraha bi zalika alhadith almutaqaddim li'annahu lam yahsul ala samara minha saboda mutumin da yaje haji bai samu Allah ya gafarta mai zanuban shi ba to bai samu lada da sakamakon hajji din ba wahiya maghfiratullahi ta'ala shine samun gafara Allah madaukaki wallahu almusta'an Allah ya taimake mu al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani yace wa idza tabayyana hadha ya kai mai karatu idan ka gane wannan فلا بد لي من ان احذر من بعض المعاصي التي يكثر ابتلاء الناس بها yace to ya zama dole gare ni kenan in yi matukar tsawa da kwaba game da wasu saban Allah da mafi yawancin mutane suka ainihin fituna da su wa yahrumuna bil hajji wa la yashuruna itlaqan bi anna alaihim al iqla' anha sai su dauki harama haji gaba daya ma ba sa tunanin cewa su fita daga irin wannan saban Allah zalika li jahlihim ko dai saboda yake ba su san waɗannan abubuwa ba wa ghalabatil ghafla alaihim da kuma cewa sakacci na game da addini ya rinjaye su wa taqalidihim li abaihim da kuma koyi da iyayensu da kakanninsu mutum sai ya tafi aikin haji akwai wasu sabannin Allah waɗanda yake amma sai kaga cewa bai mai tunanin ya gyara waɗannan saban Allah ba me yasa ko dai dan bai san wannan abu saban Allah bane ko kuma saboda dama bai damu da addinin ba ko kuma gaba ɗaya dama shi dai yadda ya tashi yaga ake iyaye da kakanni shi ma haka ake yi in ka tashi tafiya aikin haji ka samu kuɗin jirgi da kuɗin guzuri da sauransu shine kawai aka gada shi ya saba shi zai koya yaya ake aikin haji ba zai binciki wannan ba to anan shine zai lissafo mana waɗannan abubuwa da yake sanye mana nasiha akai al-awwal yace na farko ash-shirku billahi azza wa jalla hada Allah da wani Allah ne buwa da daukaka mun fahimci wannan da kyau ko jama'a sai malam yace fa inna min akbaril masa'ib allati usiba biha ba'dul muslimina jahaluhum bi haqiqati ash-shirk yace ka sani da cewa masifa mafi girma wadda ta samu wasu musulmi shine kasancewar su bas ma san hakikanin abin da ake kira shirka ba. Allazi huwa akbarul kaba'ir, wanda ita ce mafi girma cikin dukkan saban Allah. Wa min sifatihi, wanda yana daga cikin siffar ita shirka din, annahu yuhbitul a'mal, shirka tana bata dukkanin ayyukanka baki daya. La in ashrakta la yahbatanna amaluka, Allah yace in ka sake kai shirka duk ayyukanka baki daya za su baci. Wannan aya na taba yin sharhinta a cikin karatun al-ibana da muke a can anguwar mu, amma ina son dan fadi kadan wani abu daga cikin ta. Abinda muke so a yi wannan aya kyakkyawar fahimta shine, kasancewa Qur'ani baka fahimtar shi sai in ka hado nan da nan. Wannan aya na cewa in ka sake kai shirka duk ayyukanka za su baci. To wasu malamai sai suka ce wannan bacin aiki shine a nan duniya. To amma malamai suka ce sahihiyar magana shine bacin aiki din ba a nan duniya bane. In kai shirka duk ayyukanka na alheri da kai sai a jingine su gefe guda, ran da ka tuba za a dawo maka da su, saboda Allah ya ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, mu su Allah madaukakin sarki ba ma tozartarwa, ba ma wulakantar da dulla dan wanda ya kyautata aiki. Mutumin da ya zakka, ya yi sallah, ya yi ayyukan alheri, ya yi aikin alheri, ran da ya zo ya yi ridda ko ya yi shirka ko ya yi wani abu wanda ya fidda shi addinin musulunci, sai a tunkuɗa wannan aiki gefe guda. Ran da ya dawo ya tuba, sai a dawo mishi da ainihin wannan aiki. To haka da a ce mutum zai aikin hajji sai ya zo sai ainihin ya ridda, wasu malamai suka ce in ya dawo ya tuba sai ya sake aikin hajji ƙarƙashin wannan aya, domin aikin shi ya ɓaci. Sahihiyar magana aka ce hajjin shi bai ɓaci ba, don in ya dawo din nan sai Allah ya dawo mishi da aiki. To ina ne wannan ɓata aiki? Shine sai an je filin kiyama, tabbatar ɓata aikin zai tabbata. Shi yasa ko kafiri in yi aikin alheri, da kafiri zai yi sadaka, ya yi ayyuka na alheri, sai Allah ya rubuta mishi lada. Yana kafirin fa, ran da ya musulunta sai Allah ya dawo da wannan lada cikin fayil ɗin shi na hannun dama. Saboda waccan aya Allah ya ce bai wulakanta duk wanda ya kyautata aiki. To ya kyautata aiki, amma tunda ba imani ba za a tabbatar ba, da ya zo ya imani sai a zo a rubuta. A ƙarƙashin haka, idan yaro mumayyazi wanda ya fara hankali amma bai balaga ba, ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi zakka ko ya yi hajji, duk baki ɗaya za a rubuta mishi ladan waɗannan abubuwa, amma sai a aje su gefe guda. Ran da wannan yaro ya balaga, sai a shigo da wannan ayyukan alkhairi cikin hannun dama na ayyukan shi. Amma game da hajji, tunda ya yi ta bata ainihin haukan shi ba, to ladan mustahabbi tatawwu'i za a rubuta mishi, dan haka sai ya saki hajjin shi ta farilla. Don an tafi aikin hajji, wata mace ta dago wani yaro, take ya rasulullahi wannan yaro in yi hajji yana da lada? Annabi yace yana da lada, kuma ke ma kina da lada. Ashe yana da lada, to amma ba za a tabbatar da ladan ba sai in ya balaga. To kafiri in yi aikin alheri sai a rubuta mai lada. Ran da ya musulunta sai a dawo da wannan aikin alheri cikin fayil din shi na addinin musulunci. In ya mutu yana kafiri, sai a tattara waɗannan ayyuka sai an je filin alkiyama, sai Allah ya ɗaga su. Shine wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, duk aikin da suka gabatar to anan ne za a gabatar da shi, anan ne za a bata shi. Sai a sheke shi sai ya bi iska, sai a ce kai kuma tafi wuta. Malamai suka ce in ka tsaya ka lura da wannan yadda aka hada ayoyin, yafi wancan da ya zama an dauki ɗaya ne kuma waccan an rasa yadda za a yi da ita, kuma wannan yafi munanawa ga shi kafirin. Wannan aikin alheri da kafiri yake yi wa ƴan uwan shi na sadar da zumunci, duk baki ɗaya an tattara, amma ya mutu yana kafiri. Sai an je ranar alkiyama, yana sa ran Allah zai bashi lada, sai a ce kaga ayyukanka, da a ce kayi musulunci, ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da aljanna zaka tafi. Shine Allah yace wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ala yadayhi, ranar kiyama azzalimi, kafiri kenan, zai ci yatsun shi duk waɗannan yatsu goma. Kai nan in takai ce da me ka yatsa nawa kake cizo? Daya. To ranar alkiyama goman zai cije gaba daya. Yana cewa ya shiga uku, ya dauki wata hanya daban, ya rabu da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To a wannan lokacin aka ce sai a sheke aikin, sai a ce kai kuma tafi wuta. Aka ce wannan yafi ban haushi. Ka karanta littafin Al-Muhalla din nan da ya ta Ibn Hazm a cikin mujalladi na 6, duk zaka ga bayani akan wannan da silsilar sahiha mujalladi na farko. Shi yasa matsalolin ilimi ya kamata duk abin da ka sani shekara 30 din nan ka zo kai bincike a kai fa. Ana can ana bincike a duniyar ilimi, kai ya zama kai ka tsaya wuri daya haka. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? Allah ya shiryar da mu. To shine sai mallan yake cewa faqad ra'ayna katiran min al-hujjaji yaqauna fi shirki wa hum fi baitillahi al-haram. Yace mun ga da yawa cikin alhazai suna afkawa cikin shirka, alhali suna cikin ɗakin Allah mai alfarma. Wa fi masjidin nabawi alaihi salatu wasalam, kuma a cikin masallacin annabi ma mun ga alhazai da yawa suna shirka. Yatrukuna du'a Allah, sai su bar roƙon Allah. wal istighafata bihi da kuma neman agaji da shi Allah din. Ma'ana in za su nemi agaji ba za su ce Allah ka agaje mu ba, sai su nemi agaji wurin wani. In za su kira sai su kirayi wani wanda ba Allah ba. Ilal isti'anati bil anbiya, sai ka ji suna neman taimako da annabawa, was salihin da bayan Allah nagari, wa yahlifuna bihim, kuma ka ji suna rantsuwa da su. Duk wanda ya je aikin maka waɗannan abubuwan shahararru ne fa. Zaka ga mutum ya je kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ya manzon Allah ka taimake ni, galina ya karye, bana haihuwa, ya manzon Allah asara kaza ta same ni. Duk wannan baki ɗaya tantagariyar kafirci ne, irin kafircin su Abu Lahab. Ya kamata kowa ya fahimci wannan ba a roƙon Annabi sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya kadaitu da shi. Mun fahimci wannan da kyau jama'a? To shine yace mun ga da yawa daga cikin su suna yin haka, har ma sai ka ji mutum yana rantsuwa da annabawa. وَيَدْعُونَهُمْ كَذَا مُتُنْ يَنَا كِرَنْ أَنَّبَوَا مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَرَبُدَ أَلَّا وَنْدَ يَكَ مَيْ بُوَيَدَ الْأَوْكَكَ وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ أَلَّا مِيْ بُوَيَدَ الْأَوْكَكَ يَنَا چِوَا وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَأَنْدَ أَيْنِهِمْ كَافِرَيْسِكِ بَوْتَاوَا سُكَ رَبُدَ أَلَّا مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ بَسْ مَلَّكِ كُوْدَا تَمْقَلِّي بَا إِنْ كَتْشِرِ دَدِينُ ذَاقَ وَتَأَلِّي غَا وَتَأَفَرَا هَكَ مِنْ شَرَشَرَا. To waɗannan gumaka da ake bautawa, ko da ɗan wannan rigar nan ta dabino ba su mallaka ba, ashe ba su tantanta a bauta musu ba kenan. In ta du'uhum, Allah yake in ma kuna kirayarsu, la yasma'u du'a'akum, ba za su ji kiran naku ba. Walau sami'u, kuma ko da sun ji, mastajabu lakum, ba za su amsa muku ba. Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum, a ranar alkiyama kuma za su kafirce wa duk shirkanku da kuka yi. Wala yunabbi'uka mithlu khabir, babu mai iya baka tsantsan labari irin Allah mai bada labari. To saboda